بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu, ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu, wanda Allah ya shiryar babu mai ɓatar da shi, kuma wanda ya ɓata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai ba shi da abokin tarayya. Kuma lallai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Allah ya daɗin tsira gare shi da sahabban shi da mutan gidan shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. Yanzu da muke magana, daren Lahadi ne, wanda ya daidai da daren 4 ga watan Rabiul Awwal Hijira, na da shekara 1427, daidai da 1 ga watan April shekara ta 2006. Za mu ci gaba da karatun littafin Arba'una Hadith na al-Imam Muhyiddin, al-Imam Nawawi, Allah ya gafarta mishi. Idan jama'a ba su manta ba, mun kwana a cikin hadisi, ko mun kwana akan hadisi na 5. Sai dai wata faɗakarwa da nake so in yi a nan ita ce, daga abubuwan da nake so mu faɗaka shi ne littafin Arba'una Hadith. Kusan kowa ya iya karatun littafin Arba'una Hadith, amma abu guda ɗaya ne mai littafin ya faɗi wanda kullum nake ƙoƙarin in fitar mana da shi. Ya ce ya tattara hadisan da yake gaba ɗayan musulunci yana kewayawa a kansu. To, hanya kadai da za a bi a iya fitar da hukuncen musulunci a cikin wannan littafi shine a rinka tsayawa a nemi shi karatu na fahimta, tare da tsayawa ana duban zantutukan da malamai suka yi dangane da wasu hukunce-hukunce da suka shafi abubuwan da shi hadisin yake magana akai. Yasa kullum nake gaba gare ni akwai wannan sharhi na al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mai suna Jami'ul Ulumi wal Hikam. Wannan sharhi dangane da wannan hadisi zai cinye karatunmu na yau, don haka yau ba za mu karanta hadisi ko ɗaya ba, za mu saurari hukunce-hukunce ne waɗanda zan tsatsamo mana daga cikin wannan sharhi. Hukunce-hukunce ne a kan wannan hadisin ne, waɗanda suka shafi tauhidi, waɗanda suka shafi aqida, waɗanda suka shafi ibadoji da mu'amaloli da makamantansu. Don haka sai a kasa kunne ga wanda kuma yake da ainihin sharhin, sai rinƙa kula da inda nake karantawa insha Allah. Kaɗan daga abinda malami yake cewa, hadha al-hadisu kharrajahu في الصحيحين من رواية القاسم ابن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها وألفاظه مختلفة. يجي وانا حديثي بخاري دا مسلم سنفتر دا شيء دا اينه الرواية القاسم دا محمد واتو تنجدا اسماء كينا دا هكي يجي عن عمته يا كرقو دا اينه واتو بوغوانشي يجي عائشة الله يقال عمته دا عائشة كنور اسماء كي اسماء تاجر ما عائشة دا شكرا قوم شاشدا mahaifinsu shine Abubakar, amma uwa kowa da tata daban-daban radiyallahu anha, Allah ya ƙara mata yarda. Hadisin ya zo da lafuzza daban-daban, amma sai ya ce wa ma'anaha mutaqarib, ma'anonin lafuzzan duk sun yi kusa da juna. Wa fi ba'dhi alfazihi, a cikin wasu lafuzza na hadisin aka ce, man ahdatha fi dinina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, wanda ya kawo wani abu a cikin wannan addini namu wanda baya cikin shi, to an mayar mishi da abun. Tare da cewa a cikin riwaya asalin hadisin kaga cewa akai man ahdasa fi amrina, a cikin al'amarinmu, to kaga wannan al'amari, sai wannan riwaya ta zo ta fassara da cewa al'amarinmu na addini. Ashe wannan ya nuna duk abin da ba al'amari na addini ne kai tsaye ba. Idan ka kawo wani abu a ciki, ba za a ce ka ainihin yi bid'a ba, don haka an mayar maka. Misali, ana amfani da mafici sai ainihin aka kero fanka, ana hawa jaki da doki da alfadari sai aka kero mota da babur da jirgin sama. To, mota da babur da jirgin sama da fanka ba bid'a ba ne, domin ba abu ne wanda ya zo ya ƙara ko ya rage a cikin addini ba. Ina fatar mun gane. Amma ga wanda ya zo yin sallah azhar raka'a hudu ce, sai ya raka'a biyar fa, ya ƙara addini ko bai ƙara ba? Ya ƙara. To, ashe kaga kyakkyawar fahimtar ma'anar bid'a ita ce ƙari ko rage ko canzawa a cikin addini. Amma mutumin da ya kawo wani abu a cikin harkar rayuwa, matuƙar ba wannan abu ya taɓa addini ba ne, to ba a magana bid'a a cikin shi. Sai ce wa hadha alhadithu aslun azimun min usul alislam, kuma wannan hadisi asali ne mai girma daga cikin ainihin wato asali wanda musulunci ya ginu akan su. Kama anna hadisa al-a'mal bin niyyat mizanun lil a'mal fi batiriha fa huwa mizanun lil a'mal fi zahiriha, hadisin da muka karanta hadisin innamal a'malu binniyati a farkon wannan littafi shi yazo ne dan ya gwada ayyuka waɗanda mutum yake yi tsakanin shi da Allah abin da ya shafi zuciya to shi kuma wannan hadisin na Aisha yazo ne dan ya faɗi ma'aunin ayyuka waɗanda ake yi a salali ma'aunin aiki na zuci shine kai dan Allah ma'aunin aiki wanda yake na fili shine aikin ya dace da yadda shari'a ta ce ina fatar mun gane don haka sai malama yace fa kama anna kullu amalin la yuradu bihi wajha Allah ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawabun kamar yadda yake duk aikin da ba a yi shi saboda Allah ba wanda diye wannan aiki ba a fatan zai samu lada duk abin da kai saboda wani ya ji dadi ko saboda wani ya baka wani abu ko saboda wani ya farin ciki kana da lada baka da ladan shi to fa kadhalika kullu amalin haka nan duk wani aiki la yakunu alaihi amrullahi wa rasuluhu fa huwa mardudun ala amilihi haka duk wani aiki na musulunci wanda babu umarnin Allah da manzon shi a ciki to an mayar wa dane shi ina fatar mun gane wannan da kyau dan haka sai yace wa kullu man ahdatha fi ddini ma lam ya'zan bihi Allah wa rasuluhu falaysa min ad-din fi shay wanda din ya kawo wani abu a cikin addinin Allah wanda Allah da manzon Allah ba su bada izini ai ba to wannan abun ba shi da wani matsayi a cikin addini wanda za a ce za a karba wa sayati hadith al-irbad ibn sariya radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama annahu qala akwai hadisi wanda zai zo karara daga annabi sallallahu alayhi wasallama zai yi kwaba zai yi wa'azi matuka kwarai da gaske game da kirkiro bid'a a cikin addini akwai hadari annahu qala annabi yace man ya'ish minkum ba'di daga cikin ku wanda ya rayu a bayana fa sayara ikhtilafan kaseeran zai ga rigingimu masu yawa zai ga canje-canje da yawa duk wanda ya tsawon rai to zai ta ganin kirkiro abubuwa zai ta ganin rigingimu a cikin addini tare da sabawa yadda shari'a ta kayyade to amma in haka ta faru ya zaka yi kenan naka zo ana rikicin addini wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya kawo nashi wannan ya saba duk al'amura sun rikice yaya zakai sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyina min ba'di to shikenan sai ku bi sunnata kuma sunnar ainihi ku kuma bi sunnar halifofina wadannan shiryayyu masu shiryawa a bayana bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne sannan bin sunnar waɗannan khulafa'ur rashidun da za su zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne yo amma me ake nufi da bin sunnar ainihin wato khulafa'ur rashidun shine duk abin da Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ɗaya daga cikin su ko dukan su ko wasu su suka kawo a cikin addinin Allah na daga fatawa ko ijtihadin su to wajibi ne a karbi wannan abu to amma akan samu wani hali wanda za su yi fatawa sai ka zan fatawar ta saba ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ba dan suna nufin su saba wa annabi ba sai dan ganin wata maslaha a wannan hali ba lalle ne a bi su akan haka ba shi yasa sa'ad da sayyidina Umar ya tashi yayin public announcement ya sanarwa yace daga yau duk wanda ya ce matar shi ya sake ta saki uku a kalma daya to matar shi ta saku sahabbai suka tashi suka yi zanga zanga suka nuna basu yadda ba suka yi tawaye suka ce sam abinda annabi ya hukunta ayi saki daya a koma a sake daya a koma a sake daya sa'annan bai halatta ta koma ba har sai ta je ta yi auren wani miji mutumin da ya saki uku a lokaci guda annabi ya yi mishi fada ya mayar mai da matar shi a matsayin saki daya dan haka yanzu kai sayyidina Umar ba za a karbi naka ba sahabbai sai ba su karbi wannan shi yasa karshen rayuwar shi har Umar da kanshi yake cewa yayi nadamar waccan sanarwa da yi al-Imam Ibn Qayyim shi ya rawaito wannan a cikin littafin shi mai suna Ighasatul Ahfal da littafin shi mai suna A'lamul Muwaqqi'ina to yanzu kamar wannan ba za a karba daga sayyidina Umar ba wannan baya nuna an wulakanta shi baya nuna an rena shi a ijtihadi ne yayi amma abin da yayin ijtihadi ne don gyara addini kamar tattara Qur'ani da sahabbai suka yi har annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu babu Qur'ani a tattare wani juz'i yana nan wani izi yana nan wani kaza yana nan sai suka hadu suka tattara suka maida shi littafi duk abin da ya saba wa wannan sai suka bi suka kona shi sai suka bar wannan asalin Qur'ani wanda Allah ya sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan ijtihadi ne na khulafa'ur rashiduna sayyidina Usman shi ainihin yi wannan abu tare da cewa an yi wannan tun a zamanin sayyidina Abubakar da aka yi wannan a zamanin sayyidina Abubakar sai aka bar wannan kofin Qur'ani guda daya to amma a zamanin sayyidina Usman sai Usman ya biya hada musulmi akan wannan sai aka yi kofi aka aika garuruka sai aka ce wannan shine Qur'ani wanda aka amintu da shi. To yanzu wannan aiki ne wanda yake daidai sunna ce wanda khulafa'ur rashiduna suka yi, to wajibi ne sai mutun ya karba. Ina fatar mun gane. Annabi yana kawo mana mafita ne in muka samu kanmu a rigingimin addini jama'a. Wannan ya faɗi kaza, wannan ya faɗi kaza, sai ya ce ga yadda za a yi. Sai ya ce addu alaiha bin nawajizi, sai ku rike sunnata da sunnar khulafa'u, ku rike ta da fiƙoƙinku, wato ba ma da haƙori na gaba ba, fiƙa inda in ka taune ka rike abin da zai cire wannan sai ya cire haƙorin tukuna. To haka ake so ka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, annabi ya ce ina gargaɗinku, wa muhdathatil umuri, da abubuwa da suke fararru ne, fa inna kullu muhdathatin bid'a, dan duk abin da yazan an fara shi Allah bai saukarwa da annabin shi ba, to wannan abu shi yake kira bid'a. Wa kullu bid'a balala, duk inda bid'a take kuma bata ce, wanda kuma ya bita ya bata. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqulu fi khutbatihi, annabi in yazo khutbar shi in yayi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, har ya taho karshe sai ya ce inna asdaqal hadisi kitabullahi, littafin Allah shine zancen da yafi kowanne gaskiya alquran. Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallama, shiriyar da tafi kowace shiriya kuma ita ce shiriya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama. Annan yanzu abinda ake cewa dukkan annabawa sun zo da shiriya ne, amma shiriyar da tafi kowace shiriya shiriya to ita ce shiriya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Wa sharral umuri, sharrin al'amara kuma gaba daya duk al'amarin da yake sharri to shine muhdathatuha, waɗanda aka kirkiro su a cikin addini. To annabi yana yawan faɗin wannan maganar a cikin ainihin khutubar shi, duk sanda zai khutuba sai ya hada da wannan sallallahu alaihi wasallam. To sai malam yake cewa wa sanu'akhiru al-kalama 'ala al-muhdathati ila hadith al-irbad al-mushar ilayhi, yanzu nan a ƙarƙashin wannan hadisin jama'a ba za mu yi magana akan bid'a ba, za mu jinkirta magana akan bid'a har sai mun je hadisi na 28 a cikin wannan littafi, shine hadisin Irbab ibn Sariya insha Allah ta'ala. Wa natakallamu hahuna 'ala al-a'mal allati laysa 'alayha amru shari'i wa radduha, anan za mu tsaya mu tattauna mas'aloli game da ayyukan da mutane sukan aikata wanda shari'a bata ce su yi ba. To ina hukuncin waɗannan ayyuka, shin za a karba ko ba za a karba ba, ko kuma mutum yayi asalin aikin da aka yadda yayi amma sai ya kawo wani abu a ciki wanda ba a yadda ba sai ya hada da shi. Misali mutum ya dauki dukiya haramun sai ya tafi haji, haji ta yi ko ba ta yi ba, za mu tattauna wannan insha Allah ta'ala. Sai ka ja famfo na sata sai ka kai gidanka, sai kai alwala sai kai sallah, shin wannan sallah ta yi, alwala ta yi, sallah ta yi ko ba ta yi ba, za mu tattauna insha Allah ta'ala. Sai ka saci sallaya sai ka je kai sallah akan ta, sallar ta yi ko ba ta yi ba, misali ne mana. Ina fatar mun gane. To anan abubuwan da zamu tattauna kenan insha Allah, amma maganar bid'a zamu batta sai mun je kan wancan hadisi insha Allah ta'ala. Allah ya mana taimako. Malam yace fa hadha alhadith bi mantuqihi yadullu ala anna kullu amalin laysa alayhi amru shari'i fa huwa mardud, wannan hadisi ya fito karara ya faɗi cewa dukkan aikin da babu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama to an mayarwa da mai shi aikin ba za a karba ba. Wa yadullu bi mafhumihi, a cikin ilimin usulul fiqh akwai abin da ake kira mantuqi da mafhumi. Abin da ake nufi da mantuq shine abin da shari'a ta fito karara ta faɗa, mafhum kuma shine abin da zaka fahimta a ciki wanda ba a fito karara an faɗa ba, amma fahimta za ta hukunta haka. To kun ga kararan hadisin ai yace man ahdafa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, wanda ya kirkiro wani abu cikin wannan al'amari namu ya kawo to ba za a karba ba, amma yayin shi kun ga kararan hadisin ya faɗa haka ko? To amma kuma a cikin hadisin ana fahimta ala anna kullu amalin alayhi amruhu fa huwa ghayru mardud, to wannan ya nuna kenan dukkan abin da kuma shari'a annabi yace ayi to wannan kuma ba a mayar ba kenan an karba, haka ake fahimta kenan. Tunda an ce duk abin da babu umarni an mayar, to duk abin da yake da umarni fa an karba kenan, wato ba a mayar ba a zahiri kenan. Ina fatar mun gane. Sai ya ce wal muradu bi amrihi hahuna dinuhu wa shar'ihi, abinda ake dinuhu wa shar'uhu, abinda ake nufi da umarnin annabi anan shine addinin annabi da shari'ar annabi. A cikin addinin annabi duk abin da ka kirkiro ka kawo wanda annabi bai ce ayi ba to an mayar maka, haka a cikin shari'ar shi. Kal muradi bi qawlihi fi riwayatil ukhra, kamar yadda haka annabi yake nufi a cikin riwayar shi ɗayan da yace من أحدث من أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد wanda ya kirkiro wani abu daga cikin al'amarin nan namu ya kawo wanda babu shi a ciki to an mayar mai fal ma'ana idan to sai ta zama ma'anar wannan hadisi anna man kana amaluhu kharijan an shar'i wanda duk aikin shi ya fita daga cikin abin da shari'a ta ce laysa mutaqayyidan bi shar'i fa huwa mardudun matakan ba shari'a ce ta ce ba to shikenan an mayar mai kenan ina fatar mun gane to kaga anan sai ka auna duk abin da kake yi dan uwana duk abin da kike yi duk abin da kuke yi shin akwai nasi da shari'a ta ce meye kaza na addini eh akwai abin da zai zan asalin shi shari'a ta ce ayi to amma sai wani yazo ya kayyade akan asali din kuma to idan babu umarnin shari'a wajen kayyadewar kuma nan bid'a ta shigo dan haka sai shari'a ta ce ayi sallah azhar da ta ce ayi sallah azhar ba ta yi shiru ba sai kuma ta ce raka'a hudu to yanzu wanda ya salla azhar raka'a goma to an mayar mishi kenan wanda ya salla azhar raka'a uku an mayar mishi kenan amma da cewa shari'a ta ku yi salla azhar in ka tashi wanda ya salla raka'a 50 sai a ce ta yi wanda ya 100 sai a ce ta yi in ka taba sai ya ce a ai an ce ayi sallar ne ba a faɗi kaidi ba ko kun fahimci wannan da kyau ko to a ƙarƙashin wannan sai malam yace wa qauluhu maganar ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa alaihi amruna إشارة إلى أن أعمال العاملين كلها ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة wato wannan magana ta nuna kenan tunda annabi yace matakar babu umarnin mu a ciki to ya nuna me dukkan aikin da musulmi za su aikata dole wadannan abubuwan gaba ɗayan su kasance a ƙarƙashin hukuncin shari'a abin ya kasance a ƙarƙashin hukuncin shari'a dan haka fatakunu ahkamu shari'a hakimatan alaiha sai ya zama hukuncen shari'a su suke hukunta abin da mutum yake aikatawa bi amriha wa nahaiha da umarni da hani me yasa kake kaza a Allah ya ce in yi me yasa kake tabdena kaza a annabi ya ce in bari sai da kana bin hukunci ne kawai kai dan haka faman kana amaluhu kharijan جاريا تحت احكام الشريعه موافقا لها فهو مقبول وان دو aikin shi yazan yana gudana a ƙarƙashin hukuncin shari'a kuma ya dace da shari'a to za a karba waman kana kharijan wanda kuwa aikin shi kasance ya fita an zalika daga ka'idojin shari'a fa huwa mardudun to wannan ba za a karba ba an mayar mishi wal a'malu qismani to a ƙarƙashin haka sai zan aiki nau'i biyu ne kenan ibadatun wa mu'amalatun dan adam musulmi yana ayyuka nau'i biyu ko dai ibada ko mu'amala me yake nufi da ibada sune abubuwan da ke da alaka da bautawa Allah kai tsaye wanda asali duk abin da kaga ya shigo ciki wanda ba na ibada ba to an yi ne dan ya taimake ka wajen yin ibada kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar hajji waɗannan abubuwa ibadoji ne aka shar'anta maka amma abin da ya shafi aure jihadi kasuwanci waɗannan abubuwa asali mu'amala ce inda zaka gane mu'amala ce ana yin su tun kafin zuwan addinin musulunci ana aure ana kasuwanci ana yin yaƙi domin kare manufa to amma da addinin musulunci yazo sai kawo ka'idojin aure to idan ka zo yin aure in ka bi waɗannan ka'idojin to ka samu lada dan yanzu ka bi umarni kuma ko kun fahimta to a ƙarƙashin wannan duk da aure mu'amala ce idan ka saba ka'idojin da shari'a ta ce game da aure kuma to kai laifi ko mun fahimta ai ana cin abinci tun kafin zuwan addinin musulunci to ashe cin abinci ba ibada bace mu'amala ce amma wajen cin abinci sai ka ce bismillahi ka sa hannun dama ka ci gabanka to yanzu bin waɗannan dokokin kuma ibada ne waɗanda suka shigo cikin mu'amala idan ka bi za ka samu lada in ka ƙi bi fa to nan kuma za ka yi laifi ko mun fahimta to amma in ka dubi sallah gaba ɗayanta ba a yin ta sai da musulunci ya zo yanzu ka je ka samu kafirai da maguzawa ba sa yin sallah to ashe sallah ita ta zo ne a cikin musulunci to gaba ɗayan sallah duk abin da za ka yi a sallah shi anan sai abin da aka ce maka shi yasa za ka yi mamaki hatta hannayenka ya za su kasance a sallah yatsunka ya za su kasance idanka ya yi kamata ya kasance a sallah sai da aka gaya maka ya zaka kada yatsa a sallah in kana tahiyya sai da shari'a ta fadi, ya zaka aje kafafuwanka sai da aka fadi, idan kayi sujuda hannunka a gadan baya zaka koma ka sa ko a ƙasa sai da aka fadi, ina zaka sa gwiwarka, ina yatsunka, duk komai da ya shafi sallah sai da aka fadi. Amma kaga game da aure ba komai shari'a ta fadi ba, sai ta bar mutane a yadda suke aurayen su, amma sai ta ce kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza, saura kuma shikenan. Cin abinci sai aka bakka irin abincin da ka saba ci, sai aka ce maka amma duk abin da yake kaza ka ci, duk abin da yake kaza ka ci, to duk abin da ba haka ba fa to ka ci. Dan haka a ƙarƙashin wannan magana ta, in kun fahimce ta da kyau, ibada yar kadan ce, mu'amala tana da yawa. Ibada kadan ce, yanzu a wuni daya so nawa ake yin sallah? So biyar. Kowace sallah ka kaddara mata za ta ci minti goma, in ka kaddara mata za ta ci minti goma, in ka hada minti nawa kenan? Minti hamsin. To ƙara minti goma ya zama minti sittin, awa daya. Cikin awa 24 abinda Allah yake buƙatar ka bashi shine awa daya, sauran awa 23 fa naka ne. In ka ga dama ka kwanta kai ta bacci, in ka ga dama kai ta gudu, in ka ga dama kai ta harkar kasuwanci, ashe kaga ibada kaɗan ce, mu'amala fa ita take da yawa. Amma saboda shedan ya yi rantsuwa gaban Allah sai ya hallaka ƴaƴan Adamu, ba zai bari ka ba Allah awa ɗayan nan ba. Ku auna da kyau ku gani jama'a, idan sallar asuba ce ka tashi kai sallar asuba, tun daga sallar asuba har sallar la'asar ka buɗe ofis kai ta sa hannu kai ta duba fayil. Amma in Allah ya sake sa wani bawa ya ce hayya ala sala hayya ala sala, sai ka rufe fayil. Amma sai shedan ya ce maka dan zauna ka ƙara samana, dan zauna ka ƙara samana. In yayi hana ka sallah ka yi, to sai hana ka yi akan lokaci. Ko kun fahimta? Domin shedan yana da hanyoyin da yake bullo wa dan Adam. In yazo zai hana ka ibada ne, idan ka ki hanuwa to sai ya barka kai ibadar, amma ba yadda Allah yake so ba. Shedan ba zai barka ka zauna lafiya ba, sai da ya rantse a gaban Allah yace tunda dai akan wannan Adamu ka tsinan albarka ka hallaka ni, yace to ni kuma bazan bar ƴaƴan shi da zuriyar shi su zauna lafiya ba. Allah yace ƙarya kake, sai dai mutanen banza da zasu bi ka. Amma inna ibadi laysa laka alaihim sultanu, bayina na gari da na tsarkake su baka isa ba. To amma cikin bayin, a cikin kowane mutum 100 ana samun daya, sai masha Allah. الامام سعيد بن المسيب اخر المتقدمين da mai qawaidi yace sai da shekara 40 duk san da ba a ta da iqama shine a sahun farko a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama, shi yake kafa sahun shekara 40, yace sallah bata taba kubuce mishi ba, salloli biyar shekara 40 ba a taba kadi qamatu sala yana wajen masallaci ba, sai yana ciki kuma shine na farko. To bayan shi waye zaka samu haka? Dan uwa ka hada ka ga sallar wuni daya a cikin wata daya tana samun ka a cikin masallaci? Sallar wuni daya azhar la'asar magriba isha asuba, a ce a cikin wata daya ka samu wannan gaba daya, an fara iqama kana nan, shedan ba zai baka ba. To wai kai fa mai imani ne ma, ka fi karfin shi ne ma, wani yana nan ya kwanta ba zai sallar ba. Shi yasa Allah yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa, makiyinku ne shedan, dan haka ku dauke shi makiyi din. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id, yana kiran jama'a shi ne dan su zama yan wuta. Idan aka je wuta shi ya ciri ba dan dama daga nan yake, daga wuta aka halicce shi, dan haka in ya koma kamar ya koma asalin shi ne duk da za ta kona shi. Amma kai dan Adamu, a aljanna aka yi babanka Adamu, a aljanna aka yi babarka Hawwa'u, Allah cikin ikon shi ne ya kaddara wannan Iblis zai yi tasku a zo duniyar nan a haife mu, in ba haka ba duk a aljanna ba a haife mu, sai da Allah ya kwabe shi, ya Adamu inna hadha aduwwun laka, wannan makiyinka ne, makiyin matarka ne, makiyin zuriyarka ne, kar ka sake fitar da kai daga aljanna. In kuka fita daga aljanna zaka sha wahala, innan inna laka alla tajua fiha wala ta'ara, babu yunwa babu tsiraici, wa annaka la tazma'u fiha wala tadha, babu kishirwa, hantsi ma baya bugunka, hantsi ko mai buge ka ba kaga babu zafin rana ma kenan. Haka ake a aljanna gaba ɗaya a cikin zaman lafiya, ba noma, ba sassaka, ba tirfe, ba wahala, ba dauke wuta, ba dauke ruwa. Waye mana wannan tasko? Iblis. Amma kuma dan Adam sai ya zo duniya, sai ya kidin masoyin shi shine Allah, sai bi makiyin shi makiyin baban shi. Shi yasa aka waye gari an shiga wuta, sai shi dan ya miƙe yayi khutba. Ya tashi yayi khutba yayi jawabi, yace inna Allaha wa'adakum wa'adal haqq. Allah ya muku alƙawarin gaskiya. In kun bi shi ku shiga aljanna, in kun bi ni ku shiga wuta, yace ga ku a wuta, kun ga Allah yayi gaskiya. Yace wa wa'adtukum, ni kuma ne muku alƙawari, fa akhlaftukum, sai na saba muku. Nace in kun bi ni za ku ainihin shiga aljanna, in kun saba mini wuta, yace gashi kun biyo ni kuma nayi wuta da ku. Yace to salata lumuni, kada wanda ya zarge ni, wa lumu anfusakum, ku zargi kanku. Ma ana bi musrikukum la antum bi musrikhiyya, ba zan iya cire ku ba yau, ba za ku iya cire ni ba. To wannan sharri ne daga cikin sharrin shaitan. To shi yasa shaitan ba zai taba barin ka ba. Idan ka zo zaka yi sallah, sai ya sanya zaka yi ka kara, ya zaka yi ka rage. In zikiri ne, ya zaka yi ka kara, ya zaka yi ka rage, ya zaka yi ka canza. Ba zai taba barin ka ka zauna lafiya ba, sai ka yi gwagwarmaya da shi. Ina fatar mun gane sirrin da yasa na magana akan shaitan. Wato shaitan ne yake jan dan adam ya bid'a. In ba haka ba, kai da aka ce kai guda kaza, sai ka ce a to ai falala ce, bari in kara kaza, ko ka canza, ko ka rage. Kuma waqi'i da shahidi yana nuna cewa jama'a, bid'a mugun abu ce. Dan a cikin rayuwa da kai bid'a a cikin rayuwa, ina ma'anar bid'a ƙari ko rage ko canji a cikin rayuwa, da kai bid'a za ga rayuwa ba za ta karbi haka ba. Idan wannan tsinke ne ka saka shi ka tsogalo dan wake da mai da yaji, ina za ka kai shi baki? In ka kai shi baki, sai ka ji ram ya haɗu. To amma ka saka shi a hanci ka tura shi ka gani, dan wake da mai da yaji, rayuwa ba za ta taɓa karɓan haka ba. Za ka gane kuskurenka, za ka wuni ran nan kana tari. Haka ne ko? To haka duk sa'ad da aka ce maka in kai kabbar harama, ka karanta Fatiha da sura, da kai kabbar harama sai ka ce attahiyatu lillahi, azzakiyatu lillahi, attayyibatu, ka karanta tahiyya tsaf sai kai ruku'u. Da ka zo zaman tahiyya kuma sai ka karanta Fatiha da sura. Kaga ba abin da ka rage a sallah, ba abin da ka ƙara, sai dai ka canza. To wannan canjin ma bid'a ne, shari'a ba za ta karba. To duk wannan yana daga cikin aikin shaitan, ba zai taba barin ka. Allah ya ce ya halicci bayan shi hunafa, lafiyayyun zuciya suke da su. Duk abin da Allah ya ce su bi za su bi. Ya ce sai shaitanu suka zo suka rinka fusgar su hagu da dama. Manzo Allah ya ce kullum gari ya waye, Iblis yana da fada akan teku. Can ba mu da triangle kenan, yana da fada shi akan teku. Ya ce sai baza junud rundunar shi a tafi batar da ƴan adam. Kullum gari ya waye, zai raba musu aiki a tafi batar da ƴan adam. Aje a sa wane ya shagiya, wane ya caca, wane ya zina, wane ya fashi da makami, wane ya gulma, wane ya kalli matar da ba tashi ba. Ayyukan barna su je su lalata ƴan adam, sai da yamma sai su dawo kawo rahoto. Wannan ya zo ya kawo rahoto, ai na yi kaza, na sa ɗan adam ya yi kaza, duk abin da aka ce sai ce tashi ka ba mu guri. Sai wanda ya zo ya ce ai wane ko da na tafa shi gaba, sai da ya saki matar shi, sai ya ce anta anta ni'ima anta. Madalla madalla da kai, tahonan sai ya rike kanshi, sai mai nadin sarauta, an ƙara mai daraja ran. To abinda baka duba, zina, shan giya, ta'addanci, kisan kai, duk waɗannan abubuwan haramun ne. Amma shaitan ba zai yi ƙarin girma ba dan kayi su, sai ya sa ka saki mataka. Me ke cikin sirrin sakin aure kenan? Ashe sakin aure, mutuwar aure, bala'in shi yafi zina. Saboda in babu aure, nan kowa ba zai yi alfahari ba. Nan kowa yana alfahari ne saboda ya fita ta hanyar aure ne. Nan ce waye kai, sai ka ce ni ne wane, dan wane. Kana bugun kirji, kana alfahari saboda ka zo ta hanyar aure. Dan da ya zo ba ta hanyar aure ba, baka fi shi yawan yatsu ba, baka fi shi kyau ba, baka fi shi lafiya ba. Amma sai ka ji yana jin na ƙasa, in aka ce kai dan gidan waye, sai yana jin kunya ya fada. Kun gane daraja aure kenan. To duk abin da ya fi komai ɗaukaka, to Iblis, to shi yake so ya rusa. Idan ya kasa cimma wannan ne, to sai ya sa a yi ƙanana ɗi. Ashe zina, shan giya, sata, fashi da makami, duk wannan ƙaramin aiki ne ma a wurin Iblis. Shi abin da yake so aure ya mutu. Don aure ya mutu, tarbiyyar yara za ta lalace. Ita za ta tafi can, ta je ta takura, ta je me za ta yi ɓarna za ta yi, shi zai je can ya takura, me zai ɓarna zai. Sai ga rayuwa ta rikice saboda babu aure. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To dan haka sai malam yake cewa ita ai rayuwa gaba ɗaya ayyuka da ake nau'i biyu ne, akwai ibadoji akwai mu'amaloli. Fa ammal ibadatu, su ibadoji da ake, fa ma kana minha kharijan an hukumillahi wa rasulihi bil kulliya fa huwa mardudun ala amilihi. Dukkan ibada da mutum yayi wadda babu umarnin Allah da manzon Allah a ciki gaba ɗaya shi ya kirkiro ta kawai, to wannan an mayar mishi kai tsaye. Wa amiluhu yadkhulu tahta qawlihi, kuma duk wanda ya irin wannan aiki to zai shiga karkashin magana Allah, da Allah yace am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, ko kuwa dai suna da wasu abokan tarayya ne da suka saka wa Allah waɗanda suke shar'anta musu addinin da Allah bai izini da shi ba. Duk kafiri yana da wani mai kafa mishi shari'a wanda Allah da manzon Allah bai yi umarni da shi ba. Ma'anar wannan ay ballahum shuraka, ay kafirai da suke shirka suna da wasu ne waɗanda suke shar'anta musu addini wanda Allah madaukakin sarki bai yi umarni da shi ba. To duk mutumin da ya zo ya aikata wani abu aka ce menene dalilin wannan, ya ce shi dai yayi ne, me yasa kai, sai ya ce ibada ce, ina so Allah ya bani lada. Wa ya ce kai, sai ya ce shi kawai ya kirkiro yake yi gaba ɗaya ba inda kake da dalili. To yanzu wannan zuciyar shi ta zama mishi ita ce Allah shi. A fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, yanzu wannan shi zuciyar shi ya dauka ita ce Allah shi, ita take shar'anta mishi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. فمن تقرب الى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة الى الله, wanda dai wani aiki yana fatar Allah ya kusantar da shi zuwa gare shi, a halin kuma Allah madaukakin sarki bai sanya wannan aiki abun kusantarwa zuwa gare shi ba, fa amaluhu batilun mardudun alayhi, to aikin ya baci kuma an mayar wa da mishi. Domin ana neman kusanci ne da Allah zuwa ga Allah da abubuwan da ya shar'anta a yi, amma abin da bai shar'anta a yi ba to ba a neman kusanci zuwa ga Allah da wannan abu. Wa huwa shabihun bi halil ladina kanat salatuhum inda albayti muka'an wa tasdiya, wannan yayi kama da halin waɗanda ibadar su kawai in suka je ɗakin Allah ita ce su ringa ainihin wato yin tafi da fito. Ka je ka samu kiristoci ne suke ne a cocinan ne, kaɗa-kaɗa ne, tafi ne, fito ne suke yi. To makamancin duk musulmin da ya bauta ma Allah da ibadar da aka tambaye shi me dalili, babu dalili, to ya zama matsayin shi ɗaya da waɗannan waɗanda ibadar su ta zan ainihin tafi ce kawai da shewa. Wa hadha kaman taqarraba ila Allah ta'ala bi sama'il malahi aw bir raqs aw bi kashfir ra's fi ghayr al ihram, kamar mutumin da kuma ya nemi kusanci ga Allah ta hanyar ainihin wato holewa, yin abubuwan wasanni da raye-raye, ko kuma ya je ya bude kanshi da nufin wai wannan ibada ce, a halin kuma ba aikin hajji yake ba. A wurin aikin hajji ne kawai aka shar'anta duk wata ibada da za ka yi ta aikin hajji in kana cikin harami a matsayinka na namiji, aka ce to kanka rufa kanka, bude kai a wurin aikin hajji da umara ibada ne, sanda kake cikin harami shi ma. Da zaran ka cire haraminka ka koma kamar mazaunin gida sai ka rinka rufa kanka. To a wannan halin koda ka bude kanka ka san ba ka bude ne na ibada ba, amma sanda kake da harami a jikinka da kayanka na harama, to bude kanshi kanshi ibada ne, rufe kai laifi ne. Allahumma sai dai in da laima ce zaka sa danka tare ruwa ko rana, amma ka kawo hula ko rawani ka sa a kanka to haramun ne kana aikin hajji. In har kai haka da gangan ba da mantuwa ba sai ka yi fidya, ana sai ka yanka dabba. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To akwai mutanen da kawai mutum sai ya ce shi zai rinka yawo ne kanshi ba hula, me yasa? Saboda ya nuna shi bawan Allah ne. Ma'ana yanzu ibada ce yake gani yawo kai ba hula din ko ba rawani, a'a to wannan ba ibada bace. To haka akwai mutanen da suke ganin raye-raye da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe a cikin masallaci duk waɗannan abubuwan sai su ga cewa ibada ce. Sai malam yake cewa waɗannan abubuwan sun yi kama da masu ainihin tafi da fito da wasanni ainihin a cikin wuraren ibadojinsu. Wa ma ashbaha zalika min almuhdathat, da ma dai abubuwan da aka kirkiro waɗanda suka kama da waɗannan, allati lam yashra'illahu wa rasuluhu at-taqarruba biha bil kulliya, waɗanda Allah bai shar'anta a nemi kusanci da shi zuwa gare shi da waɗannan abubuwa ba. Yanzu yaushe mutum zai ɗauko ganga yana kaɗa ya ce ganga Allah ce? Jama'a ana kaɗa ganga ana wasa ana rawa a masallaci. Shi yasa al-Imam Ibn al-Hajj mai madkhal yake cewa masallacin duk da aka kada mandiri aka yi rawan mandiri cikin shi bai halatta a yi sallah ciki ba sai an rusa shi an kwashe kasar an cire foundation din an dauko wata kasa an zo an yi refilling an sake cikewa an dauko wata kasa an gina da wasu tabarmi daban sannan za a yi sallah Allah ya sake karbe a masallacin haka madkhal ya fadi yau wannan malami wajen shekarar shi 900 da rasuwa shine babban littafin da dan fodio yake dogaro da shi wajen kafa hujja a cikin littafin ihya usunna wa ikhmalul bid'a yausha za a ce jama'a kida da waka da rawa za su zama su ne abin da za a bauta Allah a masallaci wannan ba zai taba zama ibada ba ina fatar jama'a mun gane wannan to a karkashin wannan sai malamin yake cewa walaysa ma kana qurba fi ibadatin yakunu qurba fi ghayriha mutlaqan kaji kuma wata magana akwai abin da kuma zai zama ibada a wani gurin idan ka dauko wannan abin kuma kai shi a wani wuri da nufin ibada sai kuma ya zama laifi bai zama ibada ba misali a tsaye ake yin sallah ko sannan ruku'u sannan sujuda sannan zama ashe kun ga tsayuwa a sallah kamar yadda malaman fiqh suka fadi suka ce farilla ce suka ce karatun fatiha farilla ne tsayuwa dan karatun fatiha farilla ne ashe kaga tsayuwar mecece kenan ibada ce to sai wani sahabi sai ya kuskuren fahimta sai ya dauki wannan umumin annabi yana hudu ba sai ya miƙe ya tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ange shi a rana a tsaye annabi ya ce wancan fa aka ce ai yayi alƙawari ne yau din nan a tsaye zai saurari hudu ba sannan kuma ba zai shiga ainihin wato cikin inuwa ba sannan zai yi azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to azumi dai ya cika azumin shi domin azumi ibada ce amma tsayuwa cewa zai wuna a tsaye ba zai saurari hudu ba a zauna ba to ya zauna domin wannan tsayuwar ba ibada bace cewa ba zai shiga inuwa ba wannan ma ba ibada bace don haka ya dawo ya zauna a inuwa amma ya cika azumin shi yanzu kun ga tsayuwar nan ibada ce a wani wurin amma anan bata zama ibada ba amma shi liman da zai hudubar juma'a fa yin hudubar kuma a tsaye mecece ibada ce amma kai da zaka saurara fa ba ibada bace ka tsaya kun ga yadda shari'a take ko shi yasa ba a cewa bari mutum kawai yayi yadda yake so Allah madaukakin sarki ya taimake mu to don haka sai malai yake cewa wa amma man amila amalan asluhu mashru'un wa qurba thumma adkhala fihi ma laysa bimashru'in to ina hukuncin mutumin da ya aiki wanda asalin aikin shari'a ta zo da shi amma kuma sai ya ƙara da wani abu wanda shari'a ba ta zo da shi ba aw akhalla fihi bimashru'in ko kuma yayi aikin da shari'a ta ce ayi amma sai kuma ya cire wani abu daga ciki wanda bai yi ba fa hadha aidan mukhalifun li shari'a biqadri ikhlalihi bima akhalla bihi to wannan mutumin sai a ce za a hukunta aikin shi da gurgurdan yadda ya ƙara ko ya cire misali mutumin da ya salla sai ya karanta suratul fatiha so biyu a salla a tsayuwa guda a halin so daya kace a karanta sai ya karanta fatiha so biyu a salla ina hukuncin sallar shi kaga wannan ba za a hukunta shi daya da wanda ya karanta fatiha so daya ba amma sai ya karanta sura daya so biyu ko kuma ya karanta sura biyu kaga ashe hatta ƙarin yana da hukunci da gurgurdan yadda hukuncin asalin yake na fatar mun gane malam zai amsa mana waɗannan maganganu ko kuma yace au idkhaluhu ma adkhala fihi ko kuma ya ainihin wato shigar da wani abu wanda yake shari'ar musulunci bata shigar da wannan abu cikin ibadar ba wa hal yakunu amaluhu min aslihi mardudan alaihi amla mutumin da ya salla azhar da ya tashi raka'a farko sai ya karanta fatiha so biyu sannan ya karanta qul huwallahu kun ga yazo da abin da ake nema amma sai ya ƙara shin wannan shigar da fatiha da ya ƙari akan wanda ake nema za ta rusa sallar ne gaba ɗaya ko kuwa iyakar fatiha da ya ƙara kawai za a rusa a bashi ladan sallar shi sai ya ce fa hadha la yutlaqul qawlu fihi biraddin wala qabulin wannan ba za a iya cewa ibada shi ta baci ba gaba ɗaya ba kuma za a iya cewa ta karbu ba ya za a ce sai malam yace bal yunzaru fihi sai dai ai dube fa in kana ma akhalla bihi min ajza'il amali aw shurutihi mujiban li butlanihi fi shari'a yace idan abin da mutun ya rage a cikin wannan ibada, ko kuma wani bangare na ibada da ya rage, ko wani sharadi na ibada da ya rage, yana sa ya bata wannan ibadan, to wannan mutumin sai a hukunta cewa ibadar shi ta baci. Kama wanda ya salla azhar raka uku da gangan, da gangan ya salla azhar raka uku, ya salla azhar raka biyu a kasuru ko hudu a zaman gida, kaga yayi daidai. To amma da gangan sai sashi sai azhar raka uku, to ina hukuncin wannan sallar shi ta baci? Domin abin da ya rage da gangan din nan abu ne farilla, raka'a guda farilla ce wadda tana dauke da farillai a cikinta ma da yawa. Ko mun fahimta? To sai malam yace kaman akhalla bi taharati lis salati ma al qudrati alaiha, mutum yana da ikon yayi tsarki ga sallah, da gangan sai sallah din ba tare da tsarki ba. Sai kai mamaki, sai ka tafi kasashen Hausa, wasu kasashe kamar bangaren Sokoto, Zamfara da Kebbi, sai ka je ka ga mutum ya wuni yana su a cikin ruwa, ya wuni a kogi yana kama kifi, amma in ya fito zai salla azhar sai ya taimama, sai ce ba zai taba ruwa ba. Me yasa shehu ya roƙa mishi? Shi jikan shehu ne. Ya wuni a ruwa fa, kaga ba larurar taba ruwa ba ce, tunda tun safe yana kogi, da ya fito kuma zai buga taimama. To yanzu kaga wannan ba shi da sallah. Ko mun fahimta? Sai ce au kaman akhalla bir ruku'i, ko kuma kaman mutumin da yake yin ruku'u a sallah, au bis sujudi ma'at-tuma'ninatu fihima, yake yin ruku'u, yake yin sujuda tare da natsuwa a cikin su. Fa hadha amalun mardudun alaihi, to wannan aikin nashi an mayar mishi. Wa alaihi a'adatuhu, dole ya sake in kana fardan, idan wannan abu farilla ne. In sallah azhar ce dole ya sake ta tabaci. In kuwa ta nafila ce shikenan yayi asarar ta ne, ko da bai rama ta ba. Ko mun fahimta? Sai malam yace wa in kana ma akhalla bihi la yujibu butlanil amali, idan kuwa abin da bai yi ba a cikin ibadar baya lalata aiki. Kaman akhalla bil jama'ati lis salatil maktuba inda man yujibuha wa la yaj'aluha shartan, fa hadha la yuqalu inna amalahu mardudun min aslihi bal huwa naqisun. Mutumin da ya bar wani abu wanda yake wannan abun baya wajabta bacin aikin. Sai malam yace kamar mutumin da yake sallah shi kadai a gida, ya ki zuwa sallar jami'i sai ya sallar shi kadai a gida. A wurin malaman da suka ce sallar jami'i farilla ce, to kun ga in ya sallar shi kadai a gida sai a ce sallar shi ta yi, amma bai samu ladan jami'i ba, lada ɗaya yake da shi. Amma akwai malaman da suka ce sallar jami'i shar'i ce game da ingancin sallah, kamar yadda tsarki yake sharadi ga ingancin sallah. To irin waɗannan malaman kam suka ce in mutum ya sallah shi kadai a gida da gangan, to sallar ta baci, tunda sun ce sharadi ce ya zo masallaci yayi a cikin jama'a, gwamma ya taho ya samu an idar yayi shi kadai, da ya ce bari ya zauna a gida. Sai malam ya ce to kaga anan ga waɗanda suka ce farilla ce sallar jami'i, to sun ce sallar shi ta yi kenan, wancan laifi kuma yana nan, Allah ya kiyaye. Amma ga waɗanda suka ce ainihin wato ba farilla ba ce, sharadi ce, to wannan sun bata sallar tashi, Allah ya taimaka. To sai malam ya ci gaba da cewa wa in kana qad zada fil amal al mashru'i ma laysa bi mashru'in, idan kuwa a cikin ibadar da aka shar'anta mishi ya ƙara abin da ba a shar'anta ba, fa ziyadatuhu mardudatun alayhi, to abin da ya ƙara za a mayar mai. Bi ma'ana annaha la takunu qurba, cewa wannan ƙarin ba zai zama abin da zai kusata shi ga Allah ba. Wala yusabu alaiha, kuma ba za a bashi lada ba. Walakin taratan, sai dai wani lokacin, yubtilu bihal amal min aslihi fa yakunu mardudan, sai dai wani lokacin irin wannan ƙarin yana lalata ibada, sai ibadar ta lalace tun asalinta. Kaman zada raka'atan amdan fi salatihi masalan, kaman wanda da gangan ya salla azhar raka'a biyar ko magariba hudu, ko ya salla asuba raka'a hudu, to wannan kaga sallar ta baci dungurungun. Ba za a ce wai za a ɗibi biyu a karba a watsar da biyun ba, a ibada ta baci gaba daya. Sai ya ce wataratan, wani lokacin kuma, la yubtulu, a ibadar ba za ta baci ba. Wala yuraddu min aslihi, kuma ba za a lalata ibadar gaba daya ba. Kaman tawadda'a arba'an arba'an, alwala, ai in aka zo alwala ana wankewa ɗai ko biyu ko uku, to sai wannan ya zo duka gaɓoɓin sai ya wanke su hurhuɗu hurhuɗu,
kowace gaba ya hurhudu ya za a yi kenan aw sama al-laila ma'an nahari wa wasala fi siyamihi ko kuma yi awa 24 yana azumi azumi kan ba daga bullowa al-fijr zuwa faduwar rana ba to shi sai fara tun daga bullowa al-fijr har wani al-fijr din ya sake bullowa bai sha ruwa ba ba za ka ce azumin shi bai ba azumin shi yayi sai dai daga sadda aka sha ruwa din nan to an daina rubuta mai lada yin wabban zai yake kawai ko mun fahimta to haka nan al'amarin yake ga mutumin da ya alwala ya wanke gaba so hurhudu hurhudu ba za ka ce ibada ta baci ba daga sanda ya uku to ya gama sauran kuma kwaskwarima ce ba su cikin alwala bai da lada ko mun fahimce da shari'a take ashe kaga kafin ka ce wani aikin ka ya baci sai an dubi me ya aikin da yayi wani irin ƙari yayi wani irin rage yayi sai malai yace waqad yubaddalu bi ba'd ma yu'maru bihi fil ibada bima huwa manhiyun anhu wani lokacin kuma mutum sai ya kiyin abin da aka ce mishi a cikin ibada sai ya kawo abin da aka hana shi kaman satara auratahu fi salati bi thawbin muharram an ce maka kai sallah da tufafi wanda yake mai tsarki kuma na halal sai ka dauko tufafin da yake haramun ne sai kai sallah da shi kaman na fata ko kuma na alharini ga maza alharini shine silk amma ba irin silk da ƴan mata ke sawa wani lokaci sai ka ji an ce wannan haramun asalin alharini shine silk ana yin shi ne daga kashin wata tsutsa kuma wuta ba ta cin shi ka'ida farko da ake gane alharini shine asalin shi kashin tsutsa ne sannan kuma in ya zama yadi in ka saka shi a wuta wuta za ta gama ci shi kuma sai ka kakkabe shi baya cin wuta to shine asalin alharini to halal ne maza a halal ne mata su sa shi amma maza haramun ne su sa to an ce haramun ne baka dauko ka rufe al'aurarka da halal ba sai ka rufe al'aurar da haramun to yanzu ina hukuncin irin wannan sallar kaga anan ya canza ne bai yi da abin da ya wajaba ba yayi da abin da ya haramta to kaga wannan hukuncin ya sha bamban da wanda ya sanya hula ta alharini ko ya sanya rawanin alharini domin kaga wannan rufe al'aura ne wannan kuwa kai ga namiji ba al'aura bace to ashe kaga hatta an aka zo aka ce maka algafata malam wani yayi sallah da alharini sai ka tambaya a ina alharini yake sai aka ce a hula ne sai ka ce to wannan kam sallar shi tayi wannan kuma wani laifi ne daban wanda bata bata sallar shi ba a yaya yayi sallar da alharini sai aka ce ai ya rufe jikin shi gaba ɗaya ne da alharini to wannan kaga ibada ta baci a alharinin ado ne aka yi surfani da shi kawai a kwalar riga ko kwalar hannu sai a ce sallah ta yi bata ɓaci ba sai dai bai kyauta ba da ya haka ko kun fahimci yadda shari'ar musulunci take tafsilin abubuwa tare da cewa in alharini ya zan a wuyan riga ne za a sa shi ɗan siriri haka shari'a ta yi sassauci a kai ta yi ahuwa amma wanda za a sa hula ko wanda za a sa ya zan wando ko taguwa ko makamantan haka to bai halatta ba na fatar mun gane wannan to sai malam yace aw salla aw tawadda'a li salati bi ma'in maghsubin ko kuma ya kwace ruwa yayi alwala da shi ya kwace ruwa sai yayi alwala da shi ina hukuncin wannan aw salla fi buqati ghasbin ko kuma ya salla a wurin da yake na kwace ne aka kwace wani fili aka je aka yi masallacin juma'a ina hukuncin ai salla a wannan masallaci kaga duk waɗannan hukunce hukunce ne ana buƙata a san su sai ce fa hadha qad ikhtalafa al-ulama fihi malamai sun yi sabani game da wannan hal amaluhu mardudun min aslihi shin aikin nashi ya baci kenan yanzu mutumin da ya alwala da ruwan sata ko ruwan kwace ina hukunci kaje ka hada water board a boye kawai ka ta bayan gida baka register ba baka biya sai kai wankan janaba mataka ce wankan haila ko wankan yawon ku ko bai wanku ba sai kai alwala da wannan ruwa ko alwalar ta yi balle sallar ta yi sai ka wanke najasa ta riga da wannan ruwa ko ta yi ko bace ba aw annahu ghayru mardudin wa tabarra'a bihi dhimma min uhdati alwajib shin ko kuwa za a ce ibadar ta yi sai dai wannan laifin yana nan sai ce wa aktharul fuqaha'i ala annahu laysa bi mardudin min aslihi mafi yawancin malamai suka ce a'a ibada ta yi ibada ta yi ba a rusa ibadar gaba daya ba sai dai laifin wannan satar ruwa da kai yana nan akan ka alwalarka da kai da ruwan sata alwala ta yi, amma laifin sata ruwa yana nan. Sallah da kai a masallacin da aka kwace filin sallah ta yi, amma laifi yana nan. To laifi akan wa? Laifi ga wanda ya kwace. Dan da wani zai kwace ruwa ya baka, baka sani ba, yace mallam ga ruwa kai alwala, baka sani ba, sai kai kan ba matsala ko daya akan ka, matsala tana kan shi. Wani ya kwace fili sai je gina masallaci, ka zo za ka wuce sai ka ga masallaci wa annal masajida lillah, ka je kai sallah, baka da laifi, laifi na kan shi na kwace, amma sallah ta yi. Amma nan abin da ake magana, kai ka kwace da kanka ka zo kai sallar a wannan filin, to aka ce mafi yawancin malamai suka ce sallah ta yi, sai dai laifin kwace yana nan akan ka. وقد حكى عبد الرحمن ابن مهدي عن قوم من اصحاب الكلام يقال لهم الشمرية اصحاب ابي شمر. الامام عبد الرحمن ابن مهدي ده daga cikin manyan malaman sunna da suka gabata yace akwai wasu mutane daga cikin masu ilmul kalam, wato malaman falsafa, wadanda suke cewa suna iya gano Allah ba ta Qur'ani da hadisi ba, sai ta hanyar tunani da falsafa. Ana ce musu shamariya, almajiran wani mutum mai suna Abu Shamr. Annahum yaquluna, su waɗannan mutane su ne ke cewa man salla fi saubin kana fi samanuhu dirhamu haramin anna alaihi adatu salatuhu, suka ce duk wanda ya salla da wata riga, rigar ta zama kudin riga halal ne, sai dai naira 10 kawai na haram, suka ce sai ya sake salla ba te ba. Wa qala, sai shi Abdurrahman yace ma sami'tu qawlan akhbas min qaulihim, yace tunda nake ban taba jin magana mai muni irin wannan tasu ba, yace tayi muni wannan magana ba daidai bace. Nas'alullah al-afiya, Allah ya kiyaye. Wa Abdurrahman ibn Ma'di min akabir fuqaha ahli al-hadith, shi wannan malami da ya faɗi wannan magana cewa magana can tasu ba daidai bace, yana daga cikin manyan malaman fiqh na hadisi, al-muttali'ina ala maqalatis salaf, wanda yake yana ganin maganganun manyan malamai da suka gabata. Wa qad istankara hadha al-qawla, kun ga yayi musu wannan magana ko, waja'alahu bid'a, yace wannan magana bid'a ce, cewa sallah da rigar da take naira 10 daga cikin ta haramun ne. Sallar mutum sai ya sake yace wannan magana bid'a ce, sai yace fadalla ala annahu lam yu'lam an ahadin min as-salaf al-qawl bi i'adati salati fi mithli hadha, wanda ya nuna kenan malaman farko sahabbai da tabi'ai ba su taɓa faɗin irin wannan magana ba. Amma kuma wannan ba daure gindi bane akan to bari ka je ka saci dukiya ka yi sallah saboda an ce ta yi, ba haka ake nufi ba. Yanzu abinda ake magana ana tantance ilimi ne, a ilmance malamai ba su haɗu akan cewa sallah ta ɓaci ba, hasali ma suka ce wannan magana cewa sallah ta ɓaci daga ligar da aka yi akwai dirhami na naira dirhami 10 na haramun, suka ce wannan maganar ma ba daidai ba ce. To wannan kuma baya nuna to bari mutum ya je ya sata, tunda dai malamai sun ce akwai ibada, a'a ba haka ake nufi ba, Allah ya kiyaye. Sai malamin yace wa yushbihu hadha alhajj bimalil haram bimali haramin, to wannan yayi kama da hajji da dukiyar haram. Ina hukuncin mutum ya hajji da dukiyar haramun? To wannan zai tumbu ko wata magana, talakawa sun shara na sun je sun saka ƙuri'a, sai ka zo aka kwace wannan gwamnati, sai aka ba wanda ba shi ya ci ba, shi kuma sai ya dau kujerar hajji ya baka, to haram sama haram kasa kenan. Ko kuwa to ina hukuncin wannan hajji kenan? Malai ce wa qad warada fi hadithin annahu mardudun ala sahibihi, akwai wani hadisi da aka samu cewa irin wannan hajjin bate ba, walakinahu hadithun la yathbutu, sai dai hadisin bai tabbata ba. Don hadisin yadda yake cewa idan mutum zai je hajji da dukiyar haramun, in ya daga kafa ya saka akan ainihin dabba ya ce labbaik allahumma labbaik, aka ce sai Allah ya ce mishi la labbaika wala sa'adaika, ba a karbi kiranka ba, kuma arzikin da kake nema ba za a baka ba. To hadisi ya zo da haka, malam sai ya ce amma hadisin bai tabbata ba. A karkashin wannan wa qad ikhtalafa al-ulama'u, sai malamai suka yi sabani cewa hal yasqutu bihi al-fard am la, in mutun ya haji da dukiyar haramu ko hajjin shi tayi kuma farilla hajji ta sauka akan shi ko kuwa a'a. Wasu suka ce hajji tayi kuma farilla ta sauka, wasu suka ce hajji bate ba kuma farilla bata sauka ba. Wa qaribun min zalika, to amma gaskiyar lamari magana da take ingantacciya ita ce hajji tayi, ya rage kamar yadda muka fadi a baya. Idan shine yayi sata ya tafi aikin hajji da kudin haramun, to ana nan wannan sata ana tuhumar shi akanta, zuwa hajji ba za ta wanke ta ba, dan akwai miyagun malamai yau da suke baiwa ma'aikatan gwamnati fatawa cewa ai in ka je kai sata, in ka je kai hajji, ko ka tura malamai umara suka yi maka addu'a, ko aka sauke maka Qur'ani, ko aka ja maka yasin, ko aka yi maka ya ladibu kafa 10,000, shikenan duk Allah ya gyara komai. Wallahi bata yi ba jama'a, mu gane wannan jama'a, yaudara akai. Babu wata umara da wani malami zai je yayi maka a ce duk dukiyar da ka sata kuma ta koma ta zama halal, bata zama ba, haramun ne. Ya ishe mu dauki abun kwaikwayo jama'a, Shehu Usmanu dan Fodio sai da malaman tarihi a kasar nan suka kokwanto ko ma ya taba haji ko bai taba haji ba. Ka karanta tahqiqin littafin Dr. Aminuddin wanda Nasihatu Ahli Zaman, dan Fodio ya rubuta littafi Nasihatu Ahli Zaman, shine Dr. Aminuddin ya tafsir da shi, ya editin littafin, sai da ya kawo shin dan Fodio ya taba haji ma ko bai taba haji ba. Anan ba wai muna son mu je ya taba haji ko bai taba haji ba, amma abun mamaki kamar dan Fodio ma ai shakka, ai ba tsabar ilimin bane, ba tsabar karatun bane, hali ne. Kuma sun kafa gwamnati suna da hali su ibi dukiyar haramun, amma ba su yi ba, ba su ci haramun ba. Ga mulki, ga dukiya, Abdullahi Gwandu yana governor a Gwandu kamar present day Kebbi State, shine governor, amma aka zo baiwar shi za ta dama mishi nono da fura, ta ce ranka ya dade yau ba nono a government house, ya ce sai a dama da ruwa. Governor aka dama mishi da ruwa ya sha, dubba platinum da ke Kebbi mai shanu ba nashi bane, ba za a je a murde a kwace ba a sha, amma ba za su ci haramun. Idan gari ya waye sai ya tafi ya je ya karbi kwadago sai ya je yayi noma, governor ya je ya karba sai ya ce fa ne zo da iyalin shi, shine governor Gwandu Kebbi State. Aka ce ya karbi sarar dawa, zai sare dawa, girbin dawa akan sile, ya je yana cikin sarar sai kardajiyar dawa, wato icen dawa, sai ya yanke shi, jini ya ci gaba da zuba, daga haka ya rasu. Abdullahi Gwandu ko ina tsammanin yanzu idonka bai taba ganin malami irin shi a yanzu ba, don har ya kai ana ce mishi Balaraban mutanen yamma, don har Larabawa in suka yi larabci yana cin gyaran su, kuma ba Fulatani ne ba Balarabe. To kaga idan girman malanta na sa ai zalunci, waɗannan ai sai su yi, amma kamata ya malanta ka in ta ƙara sama, tsoron Allah ka ya ƙara sama, saboda Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. To dan menene yanzu malamai za su rinka bi office office suna neman a ba su kujera haji ko umara, su zubar da girman malanta, su zubar da girman ilimi da mutuncin addinin musulunci. Haji dole ce in kana da hali, in baka da hali ba dole bace, mutuncin ka ka kare shi shine dole. Saboda haka dole ne a ji tsoron Allah. Daliban ilimi ya kamata su dauki darasi daga abin da yake faruwa ga malamai. Ka zubar da mutuncinka, ka zubar da girmanka, ka je haji, ka je umara, ka je haji, ka je umara, amma kuma baka da martaba. Magana ta yi jama'a. Sayyidina Umar ya hau kan minbari jama'a ya yi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, yace amma ba'du ayyuhan nasu isma'u wa'u, ya ku jama'a ku ji ku saurare ni. Wani ya miƙe yace la sam'a laka wa la ta'a, yace ba za a ji ba balle abu maganarka. Yace kai murdiya, zaka ce innal hamdalillah, aji tsoran Allah. Yace ka raba mana mayafi ɗaya ɗaya, kai ka sa biyu, ka sa ɗaya ƙasa, ka sa ɗaya sama, an je yaki an da kai ka ba kowa ɗaya, kai ka dau biyu, kuma ka ce wai innal hamdalillah, ba za a ji ba. Wallahi sai Umar ya fasa hudu ba, sai ya zauna. Yace Abdullahi ɗana ya zo gurin nan, aka ce yace ka tashi kai jawabi. Yau shine senior advocate of Umar kenan, shine babban lauyan Umar, tashi kai jawabi ya aka yi na samu biyu. Yace jama'a kun san babana Umar dogo ne kuma yana da kauri. Yace da aka rarraba ɗai 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 shine ya kira ni, yace in taimake shi in bashi nawa, shine ya hada da nawa da nashi shine ɗaya sama ɗaya ƙasa. Sai wannan bakawai yace to al'ana yanzu a tashi a yi hudu ba, inna alhamdulillah. To amma yanzu jama'a girman malanta ya lalace saboda neman duniya. Wallahi wallahi tallahi sai an yi hakuri da rayuwar nan jama'a, sai an yi hakuri da rayuwar nan. Wannan mutuncin da kuka gani yau dukkan musulmi yake alfahari a kasar nan, wallahi kakanninmu sun hakura da duk abin da muka kasa hakura ne. Akwai mata a zamaninsu, akwai giya, akwai zalunci, akwai dukiya, suka kau da kai. Shi yasa yau aka ce Shehu dan Hodiyo tun daga zuci har baki har gabakka tana responding, tana amsawa wannan wali ne salihi ne. Naka ce Abdullahi Bandu kana jin girman shi, kana ganin darajar shi haka. Wallahi sun haƙura ne wallahi. Duk abin da kake gani akwai a zamaninsu, akwai giya ba su sha ba, akwai mata, akwai zina, akwai komai suka yi. Saboda me? Saboda tsoron Allah. Shine Allah yake wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa. Kana so ka haƙura, Allah yake to aljanna. Saboda me ka bari? Saboda ka ji tsoron tsayawa gaban Allah. Zaka je ka tsaya a gaban Allah tsirara, ba takalmi, ba sutura, ba kaciya, ka koma ka zama loba. Allah yana magana da kai ran nan, kana jin magana ba mai fassara. Wanda duk ya tuna wannan ranar ya ki saba ma Allah, to zai shiga aljanna. Wanda kuwa ya kauta kai yace an yi tafi dubu, shikenan. Akwai wasu da suke dogara da rahama Allah sai su kuskure, sai mutum ya tabarna sai yace Allah mai rahama ne, ai Allah mai rahama ne, eh mai rahama ne kuma mai azaba ne. Sai ka rinka tuna biyu. Talakawa suna cikin wahala, yunwa, rashin wuta, rashin kaza, rashin kaza, saboda mutum ɗaya ya mamaye ya danne shi kadai. Kuma sai ce an tura malamai sun tafi addu'a. To shi yasa sai ku ga al'amari ba zai gyaru ba jama'a. Shi yasa za ku ga cikin malamai akwai waɗanda ke cewa duk inda kaga ƙasa ta ɓaci to malamai ne. Saboda malamai su ne magada annabawa. Su za su yi wa'azi, su za su faɗi gaskiya, kada a yi zalunci, kada a yi kaza. Dan Fodiyo da kanshi ya rubuta yana gayawa Yunfa, sarki Yunfa ya ce ka sani da cewa Allah yana iya barin gwamnati ta rayu tana kafirci, amma Allah baya barin gwamnati ta rayu in tana zalunci. Saboda haka sarki Najashi Kirista ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma Annabi ya ce wa sahabbai ku gudun hijira ku tafi wurin shi ƙasar Ethiopia, Habasha. Yace saboda a nan ƙasar akwai sarkin da baya yadda ai zalunci a wurin shi. Kun ga baya bari ai zalunci sai Allah ya shiryar da shi sai ya dawo ya musulunta. Sai yanzu musulmi suna zalunci. Har ya zama yanzu musulmi ke koyawa kafirai zalunci. Musulmi ke koyawa kafirai shan giya, musulmi ke koyawa kafirai zina. Yo wani irin musulunci ne wannan jama'a? To Allah ya kiyaye. To malam yayi maganganu masu yawa dangane da wannan mas'ala, sai yake cewa wa qaribun min zalika adh-dhabhu bi alatin muharrama. Ga wani hukunci da ya kusa da haka, yin yanka da wuka wadda take ta haramun. Mutum ya yanka ragon layya ko ragon suna da wuka haramun wadda aka kwace ko makamantan haka, aka ce wannan yanka da yayi sai dai ba a kyauta ban aka yi haka. Aw dhabhu man la yajuzu lahu adh-dhabh kasariq. Ko kuma ka zo za ka yi yanka sai ka rasa yadda za ka yi, sai ga wani ɓarawo, kai ka san ɓarawo ne, sai ka ce zo yanka maka. Shin in ɓarawo ya yanka maka za a ci? Aka ce za a ci, dai musulmi ne. Fa aktsarul ulama, mafi yawancin malamai kalu suka ce innahu tubahu dhabiha bizalika, yanka yayi za a iya ci. Wa minhum man qala hiya muharrama, sai dai wasu malaman kuma suka ce haramun ne. Wa kadhal khilafu fi dhabhil muhrimi as-sayda, lakin al-qawl bit tahrim fihi ashhar wa adhhar. Sai dai kuma idan mai aikin hajji ya yi farauta, to wannan haramun ne a ci. An hana yin farauta a aikin hajji, an hana ka taimaka mishi ma. Kuma in mai farauta ya yi maka farauta kai dan kai, to ba za ka ci ba. Kana da wani almajiri a Makka, sai ya tafi sai je sai ya yi farauta, sai ya kawo, sai ya ce Allah gafarta malam, na ji ka zo ne shi ne, ni mafarauci ne, sai na je na yi maka farauta, to ba za ka ci ba. Amma Allah gafarta malam, ga naman farauta wanda mukan kamo, wato yayi dan kanshi ne, sai ya san maka, to zaka ci. Amma in dan kai ne ba zaka ci ba. Idan kuma kai ne bai halatta kai ba, idan kuma har kai, to ka sani da cewa haramun ne, har ma sai ka biya fidiya akan haka. Inda zaka buge tantabara, kana ganin tantabaru suna wasa wajen Ka'aba, in ka buge guda daya to rago zaka siya. Tantabara mai tsada kenan, ka gani. In ka buge jimina, saboda yadda wuyanta yake, Imam Malik yace jimina in ka buge ostrich ko ita kuma zaka sai mata raƙumi, saboda wuyansu yayi kama. To kaga aiki ya faru, Allah ya kiyaye. Li'annahu manhiyun anhu bi'aini, sai yace falihadha farraqa al-ulama'u, farraqa man farraqa min al-ulama'i bayna an yakuna an-nahyu lima'nan yahtassu bil-ibada fayabtuluha wa bayna an la yakuna mukhtassan biha fala yabtuluha. duk mun yi bayanai akan haka. Dan haka fassalatu bin najasa aw bi ghairi tahara aw bi ghairi satara aw ila ghairi alqibla yubtiluha. Idan mutun ya salla da najasa da gangan, salla ta baci. Idan mutun da gangan ya salla ba tsarki, salla ta baci. In mutun ya salla tsirara da gangan, salla ta baci. Idan mutun ya salla bai kalli alqibla ba da gangan, salla ta baci. Amma idan da larura ne, baka da wata riga sai wannan, kuma wannan da najasa jiki, kuma ka rasa yadda zaka wanke ta, ya lokacin sallah yayi sai kai. Baka da idda zaka ainihin yi sallah da tufafi tsirara, ka cire kayanka ka kwanta, an zo an saci, ko ɗan fashi zo su kwashe komai na jikinka ma su tsiyata ka su baka tsirara, lokacin sallah asuba yayi, ya zaka yi? Sai kai sallah haka tsirara. Shine malaman fiqh suka ce idan kuna da yawa ne ba za ku yi jam'i ba, saboda in kuka yi jam'i sai sallar ku ta baci, saboda zaka ga tsirarar wane, in ka ga tsiraicin wane a sallah, sallah ta baci. Aka ce musamman fi lailatin muqmara, daren da yake da farin wata, sai dai in duhu ne, yadda ko ka kalli na gaban ka ma ba za ka ga meye ba. Amma in kana iya ganin shi ka gane shi, to aka ce da liman da ladan da na'ibi da mamu da kowa duka sai a shiga duhu, sai dai sauti ya ringa aiki. Allah ya kiyaye wannan hali. To duk dai malam ya tattauna matsaloli masu yawa kwarai da gaske, yace wa kadhalika alhajj ma yubtiluhu illa ma naha anhu fil ihram wa huwa aljima' wa la yubtiluhu ma la yahtassu bil ihram min al muharramat kal qatl was sariqa wa shurb al khamr. Kama aikin haji, yanzu aikin haji an hana jima'i, ka tafi aikin haji da matarka, kuna cikin kayan harami na umara ko harami na haji, in kuka yi jima'i shikenan sai ku hada kayan ku dawo Najeriya kawai, ba haji. Amma in wani abu ne daban mai aikin haji yayi, kamar me mutum yana aikin haji sai ya sata da harami jikin shi, haji bata baci ba, hukuncin sata daban. Ko kuma yana haji sai ya sha giya, Allah ya kiyaye, haji bata baci ba. To waɗannan hukunce-hukunce ne ake faɗi, ba cewa aka yi tafi kai ba, Allah ya kiyaye. Sannan ya sake kawo kamar itikafi, akwai daga abin da ke hana shi wanda aka hana musamman akan shi kamar jima'i, an hana mai itikafi yayi jima'i. Ina fatar an gane, mutum yana itikafi sai ya jima'i, to kaga aikin haji ya baci. To waɗannan kaɗan daga matsalolin da zamu tattauna, abin da ya shafi ɓangaren ibadoji kenan. Dangane da mu'amaloli kuma fa jama'a, kamar ciniki, kamar aure, su ma akwai abubuwan da ke ɓata su daga cikin abin da aka hana. Misali, don ku fahimci matsalar, yanzu shari'ar musulunci ta hana idan an kira sallar juma'a ayi ciniki. Ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi. Sai Allah yace wazarul bay'a, in an kira sallar juma'a. Amma kiran sallah anan ba kiran sallah na farko da ake ba wannan na wanka, kiran sallah na ƙarshe wanda daga shi liman yake khutba. To wannan in aka yi haka, to ba da mace ciniki. To duk cinikin da ya faru bayan kiran sallah ya baci, sai an sake shi. Sai malamai suka ce to haka sauran salloli ma ga magana mafi inganci. In har aka kira sallah azhar, to labudda a rufe shago. In ba haka ba, duk cinikin da aka yi a lokacin nan cinikin bai kullu ba. Ko mun fahimta? To kun ga anan maganar ta mu'amala ce, ashe kun ga mu'amala ma akwai abin da ke shigowa ya lalata ta. Idan kai ciniki da yaro wanda yake ba mai wayau ba, yaro ne shekara shi uku, sai aka zaunar da shi ya jira kaya, nawa sabulu, naira biyar biyar ne sabulu, sai ce sile, sai ka kawo sile ka bayar. Me yasa ka siya sile? Sai ka ce a to shi ke siyarwa ya ce, sai a ce a cinikin bai kullu ba, saboda mafi karancin yaron da ake iya kulla ciniki da shi shine mumayyazi, wanda ya fara wayau. To haka in ka taho magana aure, magana aure mu'amala ce. Da a ce za a yi aure tsakanin wa da kanwa, aure bai yi ba. Da za a yi aure tsakanin mutanen da ba su da dangantaka sai dai sun sha nono ɗaya, aure bai ba. A ce wannan dattijuwa ta shayar da wannan a 1970 da aka haife shi, 1990 kuma sai aka haifi wata yarinya ita ma sai aka kaita sai ta sha nonon wannan matar. Kun ga sun sha nono ba lokaci ɗaya ba. To in aure ya faru a tsakaninsu, to haramun ne ya auri kanwarshi, bai halatta ba. Ko kun gane wannan? To kun ga wannan mu'amala ce, ashe mu'amala ma akwai abin da ke shigowa ya bata ta. Mutum ya sadu da mace yau, gobe sai aka daura aure, aure bai dauri ba. Me yasa an daura aure ne akan idda kenan, akwai istibra'i akan ta, aure bai dauru ba. Mace ce da ciki tana zawarci ko mijinta ya rasu, sai aka daura aure da ita da wani mutum, aure bai ba, a'a shi ne yayi mata ciki, da aka gane yayi mata ciki irin rufa rufa da ake, sai a ce to a daura musu aure, sai aka daura aure, aure bai yi ba. Duk zaman da ake zaman zina kenan. To kun ga waɗannan abubuwa ne waɗanda wajibi ne musulmi su tsaya su kula ba dan komai ba, saboda kada su fada cikin abubuwan da ba su halatta ba. To haka nan cinikin da aka kulla shi na riba, cinikin riba jama'a, shi cinikin riba yana da tafsili kamar yadda muka yi tafsili wajen ibada. Riba iri biyu ce, akwai ribal fadli, akwai ribal nasi'a. Ribal fadli ita ce ga wannan hula ina da ita, malam yana da wannan hula, sai na ji ina son hular shi, sai ce ai shi ma yana son tawa, sai in ce to mu yi canji, sai muka yi canji, to wannan haramun ne, riba ta shigo ciki, domin dole ɗaya daga ciki ta fi ɗaya. Amma abinda ake so sai ai abinda Bahaushe yake kira kakara, nawa ce wannan, sai aka gane naira 500, shi kuma tashi nawa ce, sai aka gane naira 700, sai ce to abinda za a yi a ɗauko tashi a bani ni kuma a bashi tawa, sai in kawo naira 200 sai in yi ciko. Kun ga yanzu ya zama ma'alum, sananne ne, an san farashi ko, to irin wannan ya halatta. To wannan ita ake kira riba al-fadli. Akwai riban nasi'a, ita ce na zo wurinka alhaji ka bani bashin atamfa sai ka bani, ko alhaji bani bashin kuɗi sai ka bani, yaushe zan bayar gobe. Allah madaukakin sarki kai mu gobe babu hali, alhaji kuɗin nan da na ranta naira 100 babu hali, don haka sai jibi. Sai alhaji ya ce a'a, in har suka kai jibi to zan ƙara mai wani abu a kai, irin bashin da banki ke bayarwa, in ya wuce za a ƙara, in ya wuce za a ƙara, to riba ta shigo ciki. To abin cewa yanzu idan muka gane wannan cinikin riba ta shigo ciki, gashi ka karɓa, shin cinikin ya lalace sai aka ce wannan bai lalace ba, ribar kawai abin da ka ƙara shi za ka ɗauka kamar yawa da mutum abin shi. To a wannan munasabar ya kamata ƴan kwangila su gane wani haɗari da Bature ya saka a cikin ƙa'ida ta ainihin wato kwangila, ita ce za ka gina mini gidan nan a cikin wata biyar, idan wata biyar te baka gama ba, to kullum za ka rinka bayar da wani abu, kuma za a rinka cin tare ka wani abu. Shari'ar musulunci ta kaddara wannan, ta hukunta shi akan cewa riba ce. Ina fatar mun gane. Amma ba haka ba, kwangila kasuwanci ne, ciniki ne. Za ka gina mini gida a bisa miliyan 2, zuwa ɗaya ga watan al-Muharram ka gama zan karɓi gida, sai ya zan baka gama gida ba ɗaya ga watan Muharram, to wai sai Bature ya ce to in aka ƙara 2 ga watan Muharram, to za ka rinka ɗaukan wasu kuɗi kana bani ni mai gidan, wanda ƙarshenta in jinkiri ya tsawo har ma ribar ka ta dawo gaba ɗaya na cinye, baka da riba kenan. To wannan bai halatta ba a cikin shari'ar addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To kun ga daga nan za ku gane cewa addinin musulunci addini ne mai matukar fadi kwarai da gaske, ya tattabo abubuwa waɗanda musulmi wajibi ne su je su karanta su ainihin su san su. To anan sai kuma ga wata matsala wadda nake so ainihin dan tattauna mana kaɗan daga cikinta, ita ma ta shafi mu'amala. Mun yi magana dangane da sallah da tufafin da bai halatta ba. To akwai mutanen da suke sanya belt suna sallah da shi, ba su san daga ina belt ɗin nan yake ba. To wannan ya halatta ko bai halatta ba? A cikin shari'ar musulunci ya halatta, domin ka'idar ba a lazimta maka duk inda kaga takalmin fata ko belt ko hula ta fata ko wata riga ta fata, sai ka san wacce irin fata ce, wato fatar ta jaki ce ko kare ko alade. Shin idan ta rago ce musulmi ne yanka ko ba musulmi ba? Ba sharadi ba ne. Domin ka'idar fata ita ce yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin Abu Dauda sahihi, yace ayyuma ihabin dubiga faqad tahura, dukkan fata in aka jeme ta to ta tsarkaka. To fata ba zai yi a belt da ita ba sai an jeme ta, kuma abinda za a jeme ta din nan abu ne wanda zai zama chemical ne wanda shari'ar musulunci ta amintu da shi. To kuma zaka ga mafi yawancin chemical da ake aikin fata da su babu wani abu da zaka tuhumci najasa da shi, domin ruwa ne za a sanya sai baga ruwa, ko kuma a sanya wasu abubuwa na zamani waɗanda ake gyara fata da su. To na kawo wannan ne don in cire mana irin wannan kokwanton. Mutum ya ga belt yana so ya siya, sai ya ce ai bai san daga ina belt ɗin yake ba, ai bai san wace irin fata ba ce, a'a kai tsaye ka siya ya halatta. Hula ka gani ta fata ko riga ta fata kana so, matukar har ya kai an iya yin belt ko riga da shi ko takalmi, to tabbas sai da aka jeme shi. To kawai sai ka siya cikin kwanciyar hankali, Allah madaukakin sarki ya mana taimako akai. Sannan daga cikin mas'alolin da zamu tattauna, daga cikin saki jama'a akwai sakin da shari'a ta hana. An hana ka saki matarka tana haila, an hana ka saki matarka a halin ka sadu da ita ciki bai bayyana ba kuma bata jini ba. Misali ka sadu da mace jiya sai a waye gari ka sake ta, da yawa maza suna yin haka. Wannan sakin bai yiwu ba kuma ya yiwu. Ina magana bai yiwu ba a ma'anar shi shine wato saki igiya ta gudu, amma shari'a ta ce dole ka dawo da ita ta zauna a gidanka idan akwai sauran saki da ya rage. Idan ko dama ka taba sakinta aka dawo, aka sake sakinta aka dawo, ya rage saura igiya daya, igiyar nan daya kuma yau sai ka sake ta tana cikin jinin haila, ko kuma ka sadu da ita bata tsarkaka ba kuma ciki bai bayyana ba sai ka sake ta, wato ana cikin duhu game da al'amarinta, to ba a saki a waɗannan halaye. Ana sakin mace ne in tana da ciki, in mata kana da ciki koyaushe zaka iya sakinta. Idan matarka ta yi haila ta gama, kafin ka sadu da ita zaka iya sakinta kowane lokaci, amma bayan wannan lokaci bai halatta a saki mace ba kafin ciki ya bayyana, bayan an sadu da ita ko a halin haila. To sai ka saki matarka a halin haila, to yaya za a yi kenan? Sai shari'a ta ce wannan igiya da ka sake ta ta tsinke, idan baka taba saki ba to yanzu saura igiya biyu kake da ita. Amma shari'a ta ce dole ka dawo da ita ta zauna har sai ta gama wannan haila da ka rikita al'amari cikinta, ta sake ta tsarkaka. Idan ta tsarkaka ta sake yin wata hailar ta tsarkaka, to a wannan tsarki na biyu to sai kai ainihin sake ta, domin ka damalmala al'amura saboda yin saki din da kai a cikin haila. Abdullahi dan Umar hadisin shi ya shahara akan haka a musulunce, ya saki matar shi a halin tana haila, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi mishi fada aka ce dawo da ita, sai ta tsarkaka ta sake zama ta sake haila. In ta tsarkaka to a wannan lokaci yana da yancin ya ci gaba da rike ta ko kuma ya sake ta, amma sai ya ce sai aka ce igiya daya ta gudu. To kaga in da baka taba yi ba yanzu saura biyu, in da ka taba yin daya yanzu saura daya, idan da ka taba yin biyu to yanzu ka gama kenan. To a halin in ka gama to wannan kuma babu yadda za a yi sai a ce to tai gaba kenan, tunda ba wata igiya da za a dawo da ita. To kun ga maza sai su kula, di yadda matarka ta bata maka rai to ba nan da nan za ka yi saki ba, sai ka duba menene ya kamata, yaya ya kamata. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To waɗannan kaɗan daga matsalolin da za mu tattauna kenan insha Allah. Idan an zo karatu na gaba za mu ci gaba da hadisin ainihin Nu'man ɗan Bashir, amma yanzu mai amfani da wannan dama za mu amsa tambayoyi insha Allah ta'ala. Kamar yadda na ce na tattauna mana ɓangaren wannan hadisi ne na abin da ya shafi karɓar ayyuka ko rashin karɓe, kunga mun tattauna matsaloli da yawa. Idan Allah ya kai mu aka je kan wancan hadisi na 28 insha Allah za a tattauna matsala dangane da mecece bid'a, ina hukuncin yin bid'a, ina hukuncin mai aikata bid'ar, sannan ina hukuncin tuba na mai bid'a, da kuma al'amuran da suka shafi hanyoyin da bid'a take faruwa a musulunci, da hanyoyin da za a bi a kashe bid'a, da kuma abubuwan da ke taimakawa bid'a ta yi ƙarfi bayan ta faru. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Na'am. To tambayar farko wannan yace, kamar yadda aure yake a mu'amala a addinance da ka'idoji, to yaya ko meye matsayin auren da aka ƙara mishi wasu bid'o'i ko al'adu? To bid'a tana shiga cikin ibada ne, bid'a tana shiga cikin ibada, al'adu kuma suna shiga cikin mu'amaloli, tare da cewa babu mamaki a iya samun bid'a ta shigo cikin ainihin mu'amala din. Auren da aka ƙara mishi al'adu ko bid'o'i za a dubi irin al'adun ne. Misali al'adu, abinda aka sani a aure shine sadaki, sai suka ce ba za su baka ya ba sai ka kawo akwati mai taya, sai ka kawo kit, sai ka kawo kaza, sai ka kawo kaza, wannan al'adu ne aka yi, sai kai kuma kai, amma dai ka bayar da sadaki sai a ce aure yayi, wannan kuma an munana al'amarin ne kawai da aka yi al'adu. Ko kuma an yi aure tsaf, malamai limamai sun daura aure tsaf, amma madadin ai walima sai aka tafi aka yi shegantaka a hotel, lancan aka yi rawa aka yi shagiya aka yi iskance haka ba za a ce aure ya ɓaci ba saboda an yi haka aure ya yi sai dai kuma wannan shigantakar da aka yi ba kyauta ba Allah ya kiyaye na'am wannan yace malamai sun ce mutum zai iya auren mace bayan sun yi zina kafin hakan shin ina matsayin haddin da ke kansu kuma auren ya halatta wato idan namiji ya zina da mace idan ba a gane su ba ai kaga magana haddi bata zo kansu ba kuma ba su zo sun kawo kansu ba kaga duk magana haddi bata taso ba amma in aka kama su ko kuma suka kawo kansu shine magana haddi ta taso in sun taba aure shikenan za a jefe su a kashe su in ba su taba aure ba bulala 100-100 da dauri na shekara ɗaya to amma yanzu ina hukuncin aure shine shi da ita tunda sirri ne tsakaninsu da Allah kamar yadda annabi yake cewa wannan laifi na zina in mutum ya samu kanshi a ciki sai ya tafi ya tuba kamar yadda Allah ya rufa mai asiri shi kuma ya rufa wa kanshi sai ya tuba ita ma ta tuba sai su haɗu su yi aure wannan ya zama ba mazinata ba ne tunda sun tuba domin ka'ida a musulunci ita ce duk wanda ya tuba to kamar wanda bai taɓa yin laifi ba ne don haka sai a kwaɗaitar da shi da ita sai su tuba to sai suka tuba sai su je su yi aure auren su kuma yayi amma in an yi auren ne ba a yi istibra'i ba to annan ne aure ya lalace istibra'i kuma mafi karancin shi jini daya ake yi in aka yi istibra'i mafi karanci jini daya ya isa ina fatar an gane daga nan sai su je sai su yi aure to aure yayi a wannan hali Allah ya taimaka wannan yace to yaya za a yi da hadisin da annabi yake cewa Allah baya karban aiki sai mai tsarki haka ne hadisi ne sahihi za mu same shi shi ma insha Allah za mu tattauna ina ma'anar shi amma a takaice daga abubuwan da za a iya faɗi a yanzu shi ne Allah baya karɓan abu sai mai tsarki idan yau da za a ce mutum ya ɗauki mushe ya ci ko ya ɗauki mushe ya sadaka Allah ba zai karɓa ba da zai ɗauki dukiya haramun ya sadaka da ita Allah ba zai karɓa ba amma abin da mu muke magana wata ibada ce wadda ita ibadar akwai ta da ya zo yin ta sai ya hada da abin da yake haramu to sai aka ce ita ibadar ta yi tunda dama akwai ta na fatar an gane amma wannan sadaka ai ba farilla bane akan shi sai je sato dukiya sai ya ce bari ya sadaka to annan ne sai ka dauko wannan hadisin ka ce to ai Allah baya karbe sai mai tsarki na fatar mun gane yawa ya sake cewa to tunda ana magana akan bacin ciniki ne ina magana wani irin ciniki da ake a ce kuɗi hannu 1,000 idan ku sai ƙarshen wata ko ƙarshen shekara 1,200 kun san ana yin wannan irin ciniki to ga lokaci ya ƙure gaskiya da sai a ɗan tattauna wannan amma zan iya tattauna shi a takaice nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yake cewa man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma aw riba hadisi ne sahihi ahmad da abu dawud suka rawaito shi karanta global maram yace wanda ya sayar da haja daya a farashi biyu to sai ya karbi karamin farashin in ba haka ban ya karbi babban to ya cire ba wannan hula naira 1,000 kuɗi hannu amma idan sai karshen wata ne sai a ce to zaka bada 1,200 ko kuma in zaka rinka biya kadan kadan ne har sai shekara sai kaga kudi ya karu kamar yadda ga mashin yanzu in ka tafi kasuwa 70,000 amma in ka karba bashi zaka biya a shekara ɗaya ko biyu sai zama 100,000 ko ya halatta ko bai halatta ba to aka ce bai halatta ba irin wannan hali sai dai akwai sura akwai halin da ake shiga yake halatta halin da ake shiga yake halatta aka ce yanayin yadda kasuwanci yake a kasar idan ƴan kasuwa aka ce musu sai dai su rinka siyarwa kuɗi hannu to garin din ma'aikata ne garin da yake ma'aikata kuma maganar ciniki kuɗi hannu ba ta yiwa dole sai an rinka yin bashi to idan ma'aikaci kuma yace ɗan kasuwa yace zai rinka ɗiban bashi yana bayarwa kuɗi hannu 70,000 kuɗi bashi nan da shekara biyu ma 70,000 sai aka ce ai shekara biyu in ta zo in aka mayar mai da 70,000 din nan shin value din kuɗin yana nan a yadda yake to annan ne sai malamai suka tsaya suka yi bincike suka ce kamar kasashe irin su Saudi Arabia waɗanda abinda ka siya shekara 10 in ka koma yanzu har yanzu kuɗin shi haka yake koma ya ragu to a irin wannan halin bai halatta a ƙara ba dan haka in ka bashi mashin yau ka ce sai nan da baɗi zai biya to har nan da baɗi 70,000 ba zai kai 100,000 ba don kuɗin su baya hawa baya sauka amma halin kasar kuɗi irin namu na Najeriya waɗanda kuɗi na hawa suna sauka su rikice su kaza in ka ba mutum abin 70,000 yanzu nan da shekara biyu in ya kawo maka 70,000 in ka je zaka saro kai ma sai a ce 100,000 zaka saro kaga ka faɗi kenan to in ɗan kasuwa ya ci gaba da haka sai ya rushe to a ƙarƙashin wannan sai aka ce ya halatta waɗannan su ne taƙaitattun bayanai ku karanta littafin Al-Mudayana na Sheikh Al-Usaymin da kuma Mukhtasar Khalil ya kawo wannan matsala tare da sharhin Jawahirul Iqlil sun tattauna akan ya halatta ina fatar an gane amma kun ji condition din kun ji halin yau Allah ya mana taimako sannan ya sake cewa idan mutum yayi sallar shafa'i da witri idan zai kwanta kuma sai ya tashi tsakiyar dare zai iya yin wata nafila eh zai iya yi amma ba zai sake yin witri ba in ka riga kai shafa'i da witri farkon dare karshen dare sai kuma ka ji kana sha'awar ka sake yin nafila sai kai nafila amma ba za ka sake witri ba lokaci ya kure za mu saurara anan insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka akwai